نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa, barkanmu da wannan yammaci, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan garin Maiduguri a jihar Borno. A wannan yammaci na ranar Asabar 14 ga watan Ramadan, shekarar miladiyya 1429, shekarar hijiriya 1429, wanda ya zo daidai da 13 ga watan 9 miladiyya ta 2008. A wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma, a inda muke cikin tafsirin Surati Hud, to kafin mu shiga kai tsaye cikin tafsirin ayoyin da za mu fassara bi iznillahi a wannan zama, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana tambayar hukuncin sahula. Sahula zina ce, wato ado ne. Ado ne kuma kamala ce ta musulmi ya sa hula. Da wuya ka samu wata al'umma ko wata ƙabila wacce sa hula tana musulmi kuma sa hula bai zama kamala a gurinta ba. Ko wacce ƙabila a duniya in dai musulma ce, to sa hula yana da cikin kamala a gurinsu. Ku duba ko Turawa idan ka musulunta sai ka ga kuma suna sa hula, domin suna jin cewa wannan kamala ce. Shi yasa yana da kyau, kamar yadda Allah ya ce, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ma'ana ku yi ado a lokacin da za ku je sallah, ko a lokacin da kuke sallah, ya zama na mutum ya yi sallah da hula. Rashin yin sallah da hula ɗin ba yana ɓata masa sallah ba ne, wannan ba kuma wai laifi ya yi ba. To amma dai komai ana son kamala, ko menene za ka so ka yi shi kamili cikakke yadda ya kamata. Wannan shi ne wato tura mulkin mallaka su suka zo da ɗabi'ar cire hula. Amma kafin zuwa mulkin mallaka, ai da wuya ka samu mutum musulmi cikakke da babu hula a kansa. Har ma ta kai idan mutum ya manyanta ko ma ya abin da rawani ma ake yi gaba daya, ba wai kawai hula ma ake sawa ba. To zuwan tura mulkin mallaka dai suka yi ta zuwa da ɗabi'u irin waɗannan, har ma ta kai sa hula ɗin ya zama wani aiki, wani kayan gabas. Mutum sai ya ce ba zai iya sa hula ba, wai kansa yana rinjayensa, yana mata nauyi. To duk ba komai ba ne illa tasirin ɗabi'u na Turawa. Sannan ya ce wai menene hukuncin mutumin da yana tara kuɗi iyayensa na kwashewa bai sani ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Anta wa maluka li abika," da kai da kuɗin naka duk na babanka ne, za ka iya taɓa? Me zai sa ka damu? Bai kamata ka damu ba, tunda da kai da kaya duk mallakar wuya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga mafi daɗin abinda, okay, mafi kyan abinda mutum zai ci na abinci shi ne ci abinda ya nema da gominsa, abinda ya nema da gominsa, kuma 'ya'yan mutum suna daga cikin kasbinsa, abinda ya nema da gominsa. Wa inna walada rajuli min kasbihi, saboda haka shi ma yana daga cikin tsoruwar uban. Saboda haka uban shi ne sababu wujudika, shi ne dalilin samuwarka a wannan ƙasa, a wannan duniya. Don haka dan ya taɓa wani abu naka, kada ka damu, kuma alamar baka ba shi, shi yasa yake taɓawa. Domin ka ce in ka samu ka koyi ka gani inda a ce kana ba shi, ba zai taɓa naka ba. Ya ce meye hukuncin wannan sakon da ake turawa a cikin wayoyi na 'yan uwa musulmi, kuma ana cewa su ma su turawa mutane, wai abinda aka rubuta a cikin sakon Allah, "Allahumma ya rabbi salli ala Muhammad sayyidi sadati nabiyyina Muhammad sai a ce ka aika mutum tara za ka samu wato ko good news ne in 3 days za ka samu kyakkyawan labari mai faranta rai a cikin kwanaki uku. Wannan duk sir kulle ne mai da asali menene idan salati ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an tura maka a waya ba za ka yi salati ba sai wani ya turo maka ya ce yi salati kuma wannan baya daga cikin salatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar har da za a tura shi a cikin waya saboda an ce ka tura kar ka tura kai da ni ka zo mu wannan kuma ya ce hadisin da Asma binta Abubakar ta ce sun ci doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yace shi da Allah ai mata bayani amma ai doki haram ne a yanzu to kuma yayi fatawa yace ai mata bayani kuma yace ai doki haram ne to kuma ka ce Asma'u ta ce sun ci doki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun ci haram magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai shine cewa doki daga yana cikin mubahar baya cikin haramu a hadisi sun nuna cewa halal ne daga ciki akwai hadisin da ka faɗa hadisin Asma binta Abu Bakr da take cewa mun naharna faratan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalna mun soke doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ci da haka da wani abu ne wanda yake haramun da alqur'ani ya sauka yayi bayanin haramcin sa kuma Jabir dan Abdullah shi ma ya rawaito hadisi yana cikin sahihai Bukhari da Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi shela kada a ƙara cin mushe kada a ƙara cin naman jakunan gida ya kuma halatta cin naman dawakai saboda haka nasi ne ƙarara akan halaccin masu haramtawa suna hujja da fadar Allah wal khayla wal bidala wal hamila litarkabuha wal zina wa yakhluqu ma la ta'lamu wato alwal khayla dawakai wal bidala da alfadarai wal hamila da jakai litarkabuha an halicce su dan ku hawo wazina ku yi ado wa yakhluqu ma la ta'lamu kuma ubangiji yana halittar abinda ma ba ku sani ba wato ka abu ababan hawa wadanda ma ba ku san su ba a yanzu nan gaba ubangiji zai halicce su kuma sai muka ga ubangiji ya samar da wasu ababan hawa bayan wadannan da larabawa suka sani a da to wasu sun yi hujja da wannan ayat ne akan cewa Allah ya faɗa abinda za a yi da doki da jaki da alfadari sai ya ce a hau litarkabuha wa zina ya ce a hau a yi ado amma bai ce a ci ba kuma suka ce gashi an gwama shi da jaki kuma an san cewa jaki haramun ne wannan ita ce shubuhar da ta sa wasu malamai suka haramta doki to amma ita wannan ayar tana faɗar babban minna wato baiwa da ubangiji ya yi tattare da doki shine a hau shi wannan shine babban abin amfanin da doki yake da shi kaga ayar bata ce a dora musu kaya ba amma kuma haramun ne a dora kaya kaga ba haramun ne a dora kaya ba duk da cewa ayar bata faɗa ba saboda haka ba wai ta kiddige duk amfanin su bane ana iya amfani da su wajen noma dan an yi amfani da dawakai ko da jakuna ko da alfari wajen noma ba laifi akai ba saboda haka wannan ayar ba wai tana nuna haramcin wani abu ba sai wannan tana dai faɗar mafi girman ni'imar da take tattare da doki da jaki da alfadari sannan cewa an haɗa su a cikin siyaki ɗaya wannan ba shi yake nuna haramci ba wannan ita ce malamai suke kira dalalatul iqtiran dalalatul iqtiran tana daga cikin dalala za'ifa wato dalili ne za'ifi a cikin dalilai da ake kafa hujja da shi a shari'a saboda haka ba wani abu sai dai kuma ba wani abu ne da za a tada rigima a kansa don akwai lokacin da a sakkwato wasu shekaru baya da suka wuce aka yi ta rikici da wasu sai sun ci doki wasu na ba za ku ci ba ban za a bai rikici ba dokin nan cin sama wai don ka ci kafa wanda bai ci ba lada ba wai lada ake samu ba don a ci doki har da za a yi ta rigima ka ce sai na yi ana ba za ka yi ba har ka kai mutum ga kurkuku dokin nan ba wai lada kamar mutum ne sai kaza a gari ya yanka ya ci bai cewa mutanen da ba su ci kaza ba a ran nan ba su da lada shi ya samu lada ƙari sama da nasu don haka yana cikin mubahar abubuwan da suke halal kuma ni ban ga dalilin da zai sa a yi ta rigima da mutum ba dan ya ce zai ci doki dokin nan ai ba abu ne mai sauki ba mallakar ka kaji ma suna mana wuya ba zai doki mutum ya ce zai ci doki ai kamar yadda bahaushe ne ce in wani ya ce zai haɗe garma sai ka rike masa ƙota ko sai ka rike masa ƙotar ya haɗe saboda haka al'amarin ba wai ne sauki bane a bar su su ci gaba ai kun ga abin yazo ya lafa saboda haka har aka kai wai a je gaban sarki waye ga wani ya ce zai ci kuma shi zai ci ba a kasar nan ba akwai masu cin alade ba ma to dan ya ce zai ci doki sai kuma a ta da kai ba sai rigima shi ma ai zai gaji da sayen doki in har ma yana iya saya da sai wannan da yake cewa ai mata bayani game da wannan aya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man ittada bir rasul cewa to wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ghaibi wannan da ya halarci tafsirin mubarak a cikin wannan sura can in aya da take cewa fa qul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin a cikin surat yunus da muka fita mun yi dogon bayani kusan shine daga sun ma gaba daya da muka yi a zaman magana akan gaibi shin annabi ya san gaibi ko bai san gaibi ba sannan kuma kalmar gaibi din nan da take nunawa inda muka ce takasu biyu akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul mutlaq wato cikakken sanin gaibi shine wanda Allah yake banta da shi ubangiji yana sanar da kai abinda baka sani ba kafin ya sanar da kai wannan gaibi ne nashi in ya sanar da kai ba ya fita daga cikin tsarin gaibi ya fita da gaibi annabi sallallahu alaihi wasallama an sanar da shi abubuwan da za su wakana nan gaba an sanar da shi ashratus sa'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan kuma ya labarta mana mu ba mun sani amma wannan baya sa mu ce mun san gaibi dan mun san cewa rana za ta hudo daga yamma dan mun san cewa dujjal zai bayyana dan mun san cewa akwai ya'juj wa ma'juj akwai kaza a kaza kaza da kaza wannan baya nuna mun san gaibi duk da abun bai wakana ba ya zama labari yanzu ya fito daga gaibi shi yasa da Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man ittada bir rasul sai wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa shi zai sanar da shi gaibi lokacin da aka sanar da shi gaibi kuma ya fita daga cikin sunansa gaibi kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'ar sa da yake yi kun ga yake addu'ar cewa yana allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك في يتي أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى روحك نقوة لسولا لك ناكك سولا لك أينهن سنيا وكانك شيء فلن تسوقت شيء بو أشكل لتافنك كوك سند والدك أشكل باينك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك كوكما ككي فانت دسنن سأشكل من غيبك كاكك نا أفوي أبن لك سند متاني أفويكما أبن لك كي فانت دسنن سأولنا شيني ake cewa gaibi wato gaibin da babu wanda ya san shi shine ubangiji ya kore sanansa ce kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wanda yake sama da wanda yake cikin kasa babu wanda ya san gaibi illa Allah sai Allah haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji ya ce ya fada kul la ya'lamu al ghaib ban san gaibu ba ce kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ayoyin da hadisin suna nan idan ka koma cikin darussan da muka yi bara za ka samu cikakken bayani akan wannan sai shi kuma wannan da yake magana akan cewa sahabbai wai an ce masa sahabbai wanda aka yi musu albishir da aljanna wai shin za su iya aikata kowane zulumi kuma aljannan za su shiga ba tare da azaba ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya musu albishir da aljanna saboda ubangiji ya umarce shi ya musu albishir da aljanna sai dan sanin cewa su masu tsafta ne sun fi kowa gujewa laifi ba waɗanda za su yi laifi ba ne da gangan suna sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya dubi mutanen da suka je yakin badar su 317 ko 19 din nan ubangiji ya dube su ya ce ku je ku yi abinda kuke so na gafarta muku da a ce waɗanda suke tantagaryar ta ƙaƙƙu ne sai su yin abinda suka ga dama to amma sai suka fi kowa kuma tsoron Allah sai suka fi kowa tsoron Allah sai na Umar cewa yake shi da ya san zai fita daga duniyar nan la lahu wala alayhi da ya ishe shi ya fita daga duniyar nan salin alim ba tare da riba ba ba tare da ainihin ya cutu ba yace shi ma shi wannan ma ya ishe shi mutanen da za su kwana mutumin da zai ji aya ɗaya ana karanta ta in ya ta bashi tsoro ya yi wata guda ana zuwa dubo shi baya da lafiya to kaga waɗannan nan ai musu bishara da aljanna ba irin mu bane kai yanzu da a cikin mu ne aka yi mutum bishara da aljanna ai kuma sai yadda hali yayi mutane sun shiga uku to ba ai bishara ba ma ga yadda abubuwa suke ba to da ba ubangiji ba kowa ake yi bishara ba sai wanda suka kai sai wanda suka isa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace za mu tashi akan aya aya ta sha biyu ko a eh haka ne aya ta sha biyu na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَلَعَلَّكَ تَعْلِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدَرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
الله مأوك كن سركيتي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فلعلك ولعلك يا رسول الله تارك بعض ما يوحى إليك فيمي برغ أبند ساشن أبند أكيمك وهيني وضائق به صدره وما ترجنك من كنت تواني أن يقولوا دان سنة شوانا ولا أنزل عليه كنز من ذي هنا أسوكر مكة وتسسكى لك السماء أو جاء معه ملك وكما أولو ملائكة يزول تعرض الشيء إنما أنت نذير كي كوي من يقرقين والله على كل شيء وكيل ألا موكل في نئة بتدكا قومي وتعال ألا مأوك كنسر كي ينا شيء قبدا جاء منا irin tabar gaza takata ne jahilan da suka jahilci hikimar ubangiji suka fahimci suka jahilci sunnar ubangiji a wannan rayuwa waɗanda ba su san hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki yake zabo manzanninsa daga cikin mutane ya aiko wa mutane su ba suke ganin cewa mai zai hana manzanni ko manzan da Allah zai aiko ya zama mala'ika ne ko kuma mai zai hana su zo tare da mala'ika mala'ika ya rako shi ko kuma mai zai hana ubangiji ba zai bashi wata taska da dukiya ta duniya ba kaga waɗannan ba su san kima da daraja da martaba ta manzanci ba suna ganin ya za a yi manzo mutum ko kuma ya za a yi manzo daga Allah kuma babu mala'ikan da zai rako shi ko kuma ya za a yi manzo daga Allah sannan kuma ba shi da wadata ba shi da kuɗi waɗannan waɗanda suke ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke ƙaryata Al-Qur'ani suke jayayya da shi mutane ne masu ƙaryatawa masu taurin kai mutane ne waɗanda za su yi amfani da duk abin da za su yi amfani da shi wajen su ga sun ƙaryata ka to kai a matsayinka na wanda Allah ya aiko wanda Ubangiji bai danka maka makullan zukatansu ba zukatansu ne suna hannun Ubangiji wanda kai aikin ka shine kadai ka sanar da su abinda Allah ya aiko ka da shi ka karantar da su don haka waɗannan babu abinda zaka iya da su babu shakka kafirai sun yi saiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kalubale iri-iri daga cikin irin abinda wannan aya take gaya mana laula unzila alaihi kanzu me zai hana a saukar masa da wata taska daga sama ya zama mai kuɗi ya zama mai wadata ya fi kowa kuɗi a cikin mu au jaa ma'ahu malak ko kuma Allah ya turo mala'ika tare da shi in har da gaske ne shi manzo ne mu ganshi tare da wani mala'ika yana take masa baya duk abin da yake mala'ikan ne yake gaskiya ne sadaqa sadaqa to tunda ba mu ga haka ba alamar cewa kai ba annabi bane kai ba manzo din bane Qur'ani ya gaya mana can cikin suratul Isra irin kalubale daban-daban da suka taiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisfan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi as-samaa' ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هذا سكي وأن صلى الله عليه وسلم إنه وأن قالوا بني ويحر ديئين شيء النبي لي توصوف مذاسي يبدد الشيبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع هيكا سامنغا idanuwar ruwa suna ta bugowa daga ƙasa tare da cewa sun san garin Makka gari ne mai tsandauri gari ne mai duwatsu ta yaya za a yi kawai su ga ruwa yana ta bugowa daga ƙasa sai suka ce inda gaske ne sai ya canza mana garin nan mu ga ko ina ruwa ne yake bugowa mu fita daga cikin ƙangin wahalar ruwa suka ce hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhil wa 'inab ko kuma a'a mu ba ma wannan ba ya zama da kana da wata gona ta dabilai da inabi sun san wannan a garin Makka shi Allah ya sifanta garin Makka biwadin ghairi zi zar'i inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'i rafi ne ga kwari ne ko zazzabo ne guri ne mai duwatsu da babu shuke-shuke a ciki amma wai sai ya san ya zama yana da lambu lambun kuma cike da kayan marmari ƴaƴan itatuwa inabi da dabilai فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا كما يزمن قرقشن سقورمو سنا غدو هذا ثم دا غبا با واي كاي اذا دو ابو قولن سنين غدو ا قرقشن لامبون كما يملكي ودن فتكي اوت سقط السماء كما زعمت علينا كسفا با كاتي ان بمي ايماني دا كاي با الله يا يا بنغرو مانا سما تو ا بنغرو مانا سما تفادو مانا مانا ا بلو مانا ايت تفادو او تاتي بالله والملائكه قبيلا ko ka je ku taho da Allah din da mala'iku dododo su rako ka ga Allah ga mala'iku shi Allah ya ce ni na aiko shi mala'iku su eh mun shaida ka duba wannan saurin kai me yin wannan magana kana san zai imani ai ba zai imani aw ya kula laka baitun min zukhur da a ko kuma ya zama da kana da gida na gol na azrafa gidan gol ina manzo Allah zai samu gidan gol mutumin da ya taso yana yi wa larabawa kiyo suna biyan shi larabawa yake wa kiwo mutanen Makka suna dan biyan shi yana dan kasuwanci a ce gidan gwal kaga ba za a imani aw ya kula laka baitun min zukhur aw tarqa fi sama ko ka kawai buga kana hawan sama ba tsani mugan kawai kana tattaka iska sai shige ka isa ba sai mu ce eh to lalle aiko ka akai don ga ta san ka koma kuma dan taurin kai sai suka ce walan nu'mina li ruqayyika hatta tunzila alaina kitaban nakra'u kuma koda ka hawo din baban ga ka hawo ka dawo ba za mu yarda cewa da sai ka zo mana da wannan littafi kuma a rubuce a takaddu a rubuce gashi nan wanda lokacin da kake hawa mun ganka ba littafin a hannu sai mu kaso koda littafi kaga wanda yake irin wannan tsalo ba da ai ba zai imani walan nu'mina laka hatta tunzila alaina kitaban nakra'u Insha Allah duk yana jin su Ubangiji sai ya gaya masa ga abin da zai kol subhana rabbi sarki ya tabbata ga Ubangiji ba abin da Allah ba zai iya duk abin nan da kuka faɗa Ubangiji zai iya don shi yake da kamala amma kuma hal kuntu illa basharar rasula ni ba wani bane ni mutum ne wanda Allah ya aiko sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ni mutum ne da ba ku ce sai na yi muku waɗannan abun ba zan iya ba al'amarin duk a hannun Allah yake wa ma mana annasu an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim min as-sama'i malakan rasula wani ce ba komai ya hana mutane su imani ba wai sai dan kawai wanda aka aika musu mutum ne irin jinsu din ya Allah zai aiko mutum jinsu su to shi ne Allah yake cewa ka gaya musu da a ce loran ƙasa din su waɗannan din su ma mala'iku ne da shi kenan sai Allah ya aiko musu ma mala'ika kowane halitta ana aiko musu jinsu su da a ce ku mala'iku ne sai mu aiko da mala'ika to amma Ubangiji ba ya turo mala'ika na turo mala'ika ai shi kenan al'amari ya ƙare kuma waye zai iya jurewa mala'ika a ce mala'ika ya zo a siga shi ta mala'ika ka iya kallonsa ai ba zai iya ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa ta duniya sau biyu ya ga mala'ika sau biyu ya ga mala'ika a halittarsa ya ga jibrila a sararin samaniya saddan bi janahihi ma baina as-sama'i wal ard fiffikinsa ɗaya ya soka tsakanin sama da ƙasa fiffike 600 daga cikin fiffike 600 da Ubangiji ya yi masa guda ɗaya ya soka sama da ƙasa to kuma a ce Allah ya aiko irin wannan ku za ku iya tsaya ku saurare shi a ce mala'ika daga zan yi saboda haka mala'iku idan ranar da mala'iku za su bayyana to a kuma ranar aiki kenan wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih aw qalu laula unzila alayhi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amr thumma la yunzarun randa mala'ika zai zo mala'ikan su to abiya al'amari kuma yaga an gama magana kuma ngi je ci to walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alayhim ma yalbisun da mala'ikan za mu aiko dole ne mu aiko shi a tifarsa ta mutum dole yazo a tifarsa shi mata mutum to kuma in yazo a tifar mutum din sai ku ce ƙarya ku ƙarya yake ba mala'ika ba sai ku kuma komawa magana da ku rika faɗa ta baya ku ce shi ma ba ku yarda mala'ikan ba shine wala labasna alayhim ma yalbisun saboda haka ubangiji ya zabi mutum ya sanya shi a matsayin manzo saboda anan ne za a iya samun koyi al-qudwa wal-uswa ta tahaqqaq domin in mala'ika ne yazo yana ayyukan ibada ba za mu iya koyi da shi ba kuma sai mu yi wa Allah hujja sai mu ce Allah ai mala'ika ka aiko kuma kaga ai ba jinsin mu bane don haka abin da yake yi mu ba za mu iya su da daman la ya'tuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru mu ya za mu iya aikin da suke yi kaga shikenan sai mu yi wa Allah hujja to sai ya aiko mutum jinsin mu wanda shi ba yake da halitta irin ta mu to haka kafirai suka dinga gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fa yakunu ma'ahu nadhira suka ce me ye ya wani irin manzo ne wannan yake cin abinci kuma yake zuwa kasuwa dan menene ba za a aiko masa mala'ika suna yawon wa'azi tare ba aw yulqa ilayhi kanzun ko ajefa masa taska daga sama mu ga daurin kudi yana ta fadowa dila daga sama yana raba ku aw takuna lahu janna ko ya zama yana da wata gona ya'kulu minha wanda ba sai ya kasuwanci ba gonar ta za ta dinga fitar masa da abin da zai ci wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzalimai suka ce ai kawai ba wani kuke bi ba sai musulman da yake an masa tsati to Allah madaukakin sarki yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ce fala annaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wa da'ikum bihi sadruk wala annaka tarikum ba'd ma yuha ilayka zaka bar sashin abinda muka yi maka wahayi da shi wa da'ikum bihi sadruk kuma kirjinka zai ainihin kuntata asabi da abinda suke fada su malamai suka ce bihi din nan ba'u sababiyya damir kun kuma yana komawa zuwa ga al-muta'akhir zikran shine an yaqulu din ake nufi bihi din maganar da su suke yi shi zai kuntata maka ba wai abin da aka yi maka wahayi ba wasu daga cikin malaman tafsiri suna mayar da kalmar bihi din zuwa ga ba'du ma yuha ilayka amma ibnu ashur yana cewa shi yana ga wannan ba haka ya kamata ba a mayar da shi zuwa ga al-muta'akhir zikran duk da cewa a ka'idar larabci wannan ba ta cika faruwa ba to amma alqur'ani ya zo da irin wannan wa asarru an-najwa allazina zalamu Allah ce wa asarru an-najwa allazina zalamu kaga allazina zalamu sune wancan zamiri wanda yake cikin asarru yake nunawa saboda kaga kuma allazina zalamu din shi ya zo daga baya saboda haka an ya kulu din shi ne zamirin wannan bihi din yake komawa a kansa saboda haka bi sababi ma yaquluna saboda maganar da suke yi ta cewa sai an saukar maka da mala'ika sai an saukar maka da dukiya kada wannan ya dame ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana damuwa kuma kamar yadda muka ce kun san wannan sura ta sauka a cikin wani jawul cikin wani yanayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin damuwa ga Abu Talib wanda shine yake aya masa a waje ya rasu ga matarsa Khadija radiyallahu ta'ala anha ta rasu ga ainihin iyayyar kafirai da gabansu da ainihin tsangomarsu ta daɗu abubuwa sun tsaya cik izgilinsu kullum ƙaruwa yake Annabi yana cikin damuwa Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana kisa qadna alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ce mun san cewa abinda suke faɗa yana makanta maka rai sai dai ba wai ƙaryata ta suke hanzuci ba a zuciya sun san kai mai gaskiya ne walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sai dai azzalimai miyagu har kullum suna ja ne da ayoyin Allah ubangiji yana lallashin sa yana cewa ya rage damuwar da yake ni fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka kashe kanka saboda damuwa da bakin ciki da abin da suke inna allaha alimu bima yasnaun ubangiji ya san abin da suke aikatawa fala ta'sa ala alqaumil kafirin kada ka damu da abin da mutane kafirai suke yi fala annaka ba'ithun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith atafa zaka kashe kanka ne saboda sun ki imani a bisa abin da suke yi na kin yin imani da abin da ka zo da shi sai ka kashe kanka la annaka ba'ithun nafsaka alla yakunu mu'minin yan sai ka kashe kanka dan ba su zama mu'minai ba Allah yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji ya kawo damuwar da sigar wada'iqun ba ce wadayiqun ba aka kawo shi da sigar abin nan da sigar fa'il da'iqun ba da sigar dayyiq ba sigar dayyiq sifa ce mushabbaha sifa mushabbaha a ka'idar larabci tana nuna tabakkulin sifa tana nuna wannan sifar ta kankama ta ratsa shi wanda aka sifanta shi da shi ba sa rabuwa saɓanin ismu fa'il wato ubangiji yana nuna mana cewa annabi ya damu duk da damuwar ba ta zama masa ɗabi'a ba ba ta zama masa hali ba kuma wannan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake san wannan al'umma da alkhairi saboda cikin damuwa yake yi game da abin da suke faɗa laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak to shine Allah ya ce inna ma anta nazir kai ne gargadi mai jan kunne ne mai tsoratarwa ne ubangiji sai ya faɗi batun tsoratarwar kawai annizara ba a faɗi albishara ba aka ce inna ma anta nazir saboda mawqifin abinda yake bukata a faɗa kenan a lokaci a ce kai mai gargadi ne domin an kai wani yanayi mawuyaci tsakankanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kafirin duk abinda zai faɗa na lallashi ya faɗa musu amma bai sa sun tausasa ba bai sa sun saduda ba saboda haka kaga a gurin nan ba guri ne da za a faɗi bishara ba guri ne da za a faɗi gargadi shi yasa aka ce inna ma anta nazir kai mai gargadi ne kawai mai ja musu kunne ne amma shiriyar su gane abin da kake faɗa su bi Allah wannan ba amma wakilta ka kan wannan aikin ba ubangiji shine wanda aikin wannan yake a hannunsa wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai iko ne a bisa dukkan komai daga ciki Allah mai wakilci ne a bisa dukkan komai daga ciki har da zukatansu saboda haka shiriyar su tana hannun ubangiji in ya ga dama sai ya shiryar da su kuma ya shiryar da wasu daga cikinsu wasu kuma sun mutu akan kafirci Allah ce am yakunu naftara
قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
الله يقول أم يقولوا نفترى أم ai ban ya kulu na tara kawai cewa suke yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaji wannan alkur'ani ko am bi ma'ana ban to duk kuma inda am ta zo fi'ilin da yake gabanta ana kaddara masa hamzatul istifham ai am ayakulu na tara ba haka ba cewa kuma suke yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaji alkur'ani kuma wani abin daban bayan da sun ce sihiri ne wannan ba ta je ko ina ba sun ce sai an saukar masa da mala'ika sun ce sai an saukar masa da taska daga sama duk wannan bai ishe su ba sai kuma sun dawo sun ce shi ya kagi alkur'ani don haka kagensa ne ba Allah ne ya ba shi ba shi ne ya harhaɗa abin yake wa mutane wayo yake nuna wa mutane iya fasaha da magana قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات to shikenan kuma ku zo da surori guda goma kwatankwacin sa muftarayatin wanda suke kirkirarru din ba kun ce shi ya kirkira ba to tanazzulan ma al-khasmi shi ne abinda malaman jadal suke kiran sa at-taslimul jadali sun ce annabi ya kirkire shi to shikenan an sallama muku cewa ya kirkira kuma ake ku kirkira ku kawo sura goma rak kwatankwacin wannan da abin da annabi ya kawo wanda kuka ce kirkirarren ne kuma ku kawo kirkirarru din kuma ba kuna da tatsuniyoyinku na jahiliya ba ba kuna tatsuniyoyi na jahiliya ba in ya karanta ku ce asatirul awwalin to kuma ku ka asatirul awwalin din cikin fasaha da zalaka da azancin magana yadda alqur'ani yake kawo ba za su iya ba. Ubangiji ya musu tahaddi daban-daban. Akwai inda Ubangiji ya musu tahaddi cewa su kawo alqur'anin kamar alqur'anin gaba daya, falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin, a cikin suratul Zukhruf. Su zo da wani abu, wata magana kwatankwacin alqur'ani in har da gaske suke cewa annabi shi yake kirkin wannan ta gagara. Ubangiji ya ce to fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayat, ku zo da an rage muku, yanzu ba qur'anin duka ba, ku zo da surori goma kwatankwacin sa, su ma kirkirarru din, in har shi kirkira yake kuma sai ku kirkira, ai kuma larabawa ne, kuna magana da irin harshen da yake magana, kuna magana da yaren da yake magana. Ku kawo wannan ba ta yi ba. Ubangiji ya ce so su kawo bi suratin min mislihi, da sura ɗaya kamar ta su kawo, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Baqara da kuma suratul Yunus da muka wuce, bi suratin min mislihi ko bi suratin mislihi. Wad'u shuhada'akum wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, ku kira waɗanda kuke ganin duk za ku iya kirawa su taimaka muku. Idan ku kun kasa to ku yi taron dangi, ku je ku gayyato wasu ma daga waje su zo su taya ku a kawo wani abu kamar alqur'ani. Wannan duk ta fuskara. Ubangiji ya ce to ba za ku iya ba, da za ku haɗu ku duka da ku da mutanenku da aljannunku duk ku ce za ku kawo kamar alqur'ani, ba za ku iya. Qul la ijtama'atil insu wal jinni ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dahu li ba'din zahira, ka ce da mutanenku da aljanninku duk za ku haɗu ku yi gangami ku taimaka wa junanku a kan ku kawo wani abu kwatankwacin alqur'ani. Allah ya ce ba za ku iya ba, ko da sashinku zai goya wa sashi baya, zai mara wa sashi baya, zai taimaka wa sashi baya, ba za ku iya ba. Allah ya ce qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi, ku kawo kwatankwacin tsayoyi goma kwatankwacinsa, surori goma kwatankwacinsa. Wasu malaman tafsiri suka ce surori goma sun yi tun daga suratul Baqara har zuwa Hud. To amma wannan magana tana da rauni, domin wannan ayar aya ce wacce take makkiya, sura ce makkiya, kuma waɗancan surorin da suka gabata yawancinsu duk madaniya ne. Suratul Baqara madaniya ce, suratul Ali Imran madaniya ce, suratul Nisa'i madaniya ce, suratul Ma'ida madaniya ce, suratul Anfal madaniya ce. Sauraka waɗanda suka rage abin nan makkiya ɗin ba su da yawa. Suratul Tauba ma madaniya ce, Al'an'am ita ce makkiya, sai Al'araf ita ce makkiya, sai ita suratul Hud ɗin su ne makkiya. Sauraka ka gama za a yi musu ƙalubalen da abin da ba a saukar da shi ba, don haka a lokacin ba a saukar da waɗancan surori ba, balle Ubangiji ya musu ƙalubale da shi. Wasu malamai suna ganin tartibin da ake yi a ce Ubangiji ya fara ƙalubalantar su da alƙur'ani gaba ɗaya, sannan kuma ya ƙalubalance su da surori goma, sannan ya ƙalubalance su da sura ɗaya tak. Suka ce wannan tartibin ba wani dalili a kansa, domin za mu ga wannan sura, suratul Tauba a bisa bayanin suratul Hud a bisa bayanin da muka yi, sai da aka saukar da suratul Yunus aka saukar da ita, bayan suratul Yunus ta sauka. A can kuma cikin suratul Yunus ai an ƙalubalance su ne da sura ɗaya, nan kuma aka ƙalubalance su da sura goma. Ashe kaga ba wani tartibi, kawai dai yanayin ake dubawa, Ubangiji yana faɗa musu magana daidai yanayin da suke ciki. Sannan kuma wanda zai iya kawo sura ɗaya zai iya kawo goma, wanda zai iya kawo goma zai iya kawo duka. Saboda ko a ce su kawo ɗaya, ko a ce su kawo duka, ko a ce su kawo goma, duk idan dai sun kasa kawowa, wannan shi yake nuna gajiyawar tasu. Da a ce za su iya kawo ɗaya, to za su iya kawo dukan ba. Da a ce za su iya kawo goma, za su iya kawo duka. Saboda haka wannan tartibi wasu malamai suna ganin babu abin da yake nuna cewa haka Ubangiji ya yi ƙalubale ɗin, da farko Ƙur'ani duka sannan abin nan. Amma dai galibi daga cikin malaman tafsiri suna faɗar wannan, da malaman ulumul Ƙur'an. To shi ne Allah ya ce su kawo surori guda goma, bi ashri suwarin mislihi, kwatankwacin alqur'ani, muftarayatin, waɗanda suke su ma abin nan ƙagaggu ne, wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ku kirawo duk wanda kuke da ikon ki, ku kirawo shi ya taimaka muku in kun kasance masu gaskiya. Wato in ku kun yi kun kasa, to ku kirawo wanda zai taimaka muku, wanda kuma ba za ku samu wanda zai iya taimaka muku akan wannan ba. Saboda haka maganar Allah maganar ta ce, ba ta yi kama da maganar makhluki ba. Kalamul khaliq la yushbihu kalamul makhluq. Maganar Allah ba ta kama da maganar halittu. Shi yasa malamai suke cewa, malaman sunna suke cewa, kalamul mahi minhu bada wa ilayhi ya'ud. Daga Allah yake kuma zuwa ga Allah yake komawa. Saboda haka kalamul mahi laysa makhluqan. Ba halittacce bane kamar sauran halittu. Maganar Allah maganar Al-Qur'ani maganar Allah ce. Al-Qur'anu kalamul mahi. Al-Qur'ani maganar Allah ne. Shi yasa Allah ya ce, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'jurhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighhu ma'mana. Ubangiji ya ce ka ba su mafaka har sai sun saurari maganar Allah. Maganar Allah din da ita ce Al-Qur'ani. Sauraka Al-Qur'ani shine babban mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ita ce mafi girman mu'jiza da Ubangiji ya ba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Annabi yana cewa kamar yadda yazo cikin hadisin Anas wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, ina cewa ba min al-anbiya nabiyyun illa wa qad utiya ma min al-ayati ma mithluhu ma ala mithlihi amana al-bashar. Babu wani annabi daga cikin annabawa face an bashi mu'jiza wanda a bisa kwatankwacin sa ne, a bisa wannan mu'jiza ne mutanen da suka yi imani da shi suka yi imani da shi. wa inna ma utituhu alquran. Amma ni abinda aka bani mu'jizar da Allah ya bani ita ce alquran, ita ce mu'jizar da take ba ta yankewa. Annabi sallallahu alaihi wasallam an baki mu'jizozi daban-daban a zamanin sa. Allah ya gaya mana wata ya tsage, yaqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. A dalilin buƙatar haka da kafirai suka yi kuma wata din ya tsage, Allah ya faɗa mana wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannayensa a ruwa dan kankani, ruwan yayi ta bulbula, ɗaruruwan mutane suka sha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a, Allah ya haɓaka abinci wanda ɗaruruwan mutane suka ci. Mu'jizozi da daban-daban Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dukkan su waɗannan mu'jizozi ne da suke tsayawa a iya zagayen a iya lokacin da suka faru. Kai idan ka zo sai dai a baka labari, idan wanda yake mai jayayya ne sai ce shi bai yarda ba. Amma Al-Qur'ani ya wanzu har zuwa yau gashi nan ana karanta shi. Mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Al-Khalida. Duk wanda ya ja da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba Annabi bane, shi ya kirkiri Al-Qur'ani to ya zo da kwatankwacin Al-Qur'ani. Tun a wancan lokacin Al-Qur'ani ya yi ƙalubale a lokacin da Larabawa suke takama da fasaha, suke takama da gwaninta, suke ainihin gasa a junansu wajen iya magana. Al-Qur'ani ya ƙalubalance su cewa su kawo kwatankwacinsa kuma suka kasa. Kaga idan waɗancan masu fasahar sun kasa, ina ga na yanzu, ina kuma ga waɗanda mama Larabawan ba ne a jami ne. Kaga babu shakka dole ne su sadu da su sallama cewa ba za su iya. In ka ɗauko Al-Qur'ani ka ɗauko maganar Musailama al-Kazzab, Al-Qur'anin Musailama ka haɗa su, ai za ka ga wauta da shi ririta. Da haka babu abin da za ka iya haɗa shi da Al-Qur'ani. Shi ya sa da yake faɗar wannan Al-Qur'anin Amr ibn al-As yake cewa kai ma ka san ƙarya kake yi wallahi. Yana al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu da hu zanabun tawilun wa qurtumun tawilun. Kai kai ma ka san ƙarya kake yi wannan shirme da kake yi. Saboda shi ma ya san ƙarya yake yi wannan, ba wanda zai yarda cewa ya zo da wani abu mai fasaha. Saboda Larabawa sun kasa, saboda ijazin Al-Qur'ani ijazi ne daga usulubinsa da ma'anarsa duka, usulubinsa da ma'anarsa duka, da abinda ya kunsa na shari'a, da abinda ya kunsa na shari'a. To yana daga cikin wato mu'jizar Al-Qur'ani. Larabawa da suka yi shekaru masu yawa akan wani hali na taurin kai da yaƙe-yaƙe da shirka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shekara 25, Al-Qur'ani gaba ɗaya canza musu yanayi. Suka dawo kamar ba su ba. Idan ba maganar Allah ba, meye zai iya yin wannan tasiri? Sai maganar Allah ita ce za ta iya wannan tasiri cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, a canza ɗabi'un mutane, a canza halayyar a canza tunaninsu, a canza zamantakewarsu, a canza aƙidinsu a cikin ɗanɗanɗanin lokaci, wanda Balarabe wato babu jinsin da ya kai Balarabe saurin kai. Tabi'a ce ta Balarabe, shi ya sa Ibn Khaldun a cikin littafinsa Al-Muqaddima yake cewa Larabawa ba a iya mallakarsu sai da abu biyu. Abu biyu ne zai iya sa ka mallaki Larabawa ka zauna lafiya, ta hanyar addini ko ko ta hanyar ƙabilanci, ya ji cewa kai ɗan ƙabilar sa ne, shi kenan sai ya girmama shekul ƙabila, ko ko a wannan wani shugaba ne na addini sai ya iya yi masa biyayya. Ya ce amma in ba wannan ba, to mutane ne da ba sa juyuwa. Shi ya sa ka duba har zuwa yanzu ɗin nan, duk da yadda Larabawa suka taɓarɓare suka lalace su ma suka zama Turawa, amma har zuwa yanzu ba wanda ya kai su firjiya a duniya ko akwai. Har zuwa yanzu ka duba yaƙin Afghanistan da aka yi, suwa ne da suka yi firjiya a yaƙin Afghanistan kamar Larabawa? Kusan ka iya cewa ma rabin yaƙin ma su suka yi a Afghanistan, suka kori tarayyar Soviet, Larabawa ne. A Chechnya suwaye suka dinga wannan ƙunar baƙin waken ba su ba ne? Ha yanzu a Iraki da suwa ake firjiya ga Larabawa? Sau aka duk lalace wasu har zuwa yanzu sun fi mu. Muna tirjiya ta Masara. Saboda haka mutane ne waɗanda suna da saurin kai matuƙa da ne. To amma Al-Qur'ani ya zo cikin ɗanɗan lokaci ya canza shi. Suka zama kamar ba su ba. Kana karanta halayyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, za ka rantse da Allah a kundin tarihi ba a taɓa yin mutane irinsu ba. Idan ka cire Annabawa da manzanni, to ba a taɓa yin wasu mutane masu tsarki kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wane ne ya samar da wannan canji irin Al-Qur'ani? Ka duba Sayyidina Umar. Sayyidina Umar su da za su ɗau jariri da ransu su je su binne, kashe mutum abin su ba komai ba ne. Amma duba yadda Al-Qur'ani ya canza su, ya fita yana rangadi ya ji wani yana karanta Wattur, kawai ya faɗi nan. Langa-langa aka ɗauke shi aka mai da shi gida, wata guda ana zuwa dubo shi. Yadda Al-Qur'ani ya ratsa shi. Zubairu bin Mut'im lokacin da ya zo Madina ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Wattur a cikin sallarsa, yana am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal la yuqinun. Da ya ji wannan yace sai ya ji Al-Qur'ani ya ratsa shi. Tabbas mu dai ba mu muka halicci kanmu ba, ba kuma an halicce mu daga banza bane, daga babu. A dalilin da ya ja musulunta kenan. To kaga duk wannan mu'jiza ce ta Al-Qur'ani, banda Al-Qur'ani babu wanda yake wannan tasirin. Kuma Al-Qur'ani shine littafin da ana karanta shi ko ba ka jin abin da ake faɗa, sai ka ji cewa da ba, sai ka ji da ba. A cikin suratu Yunus, tafsirin suratu Yunus, Sayyid Qutb ya ba mu wata kissa, yace lokacin da ya wata tafiya a jirgin ruwa, a wannan lokacin su musulmi ƴan kaɗan ne a jirgin ruwan, sauran duk Turawa ne da wasu ƴan Yugoslavia da Kiristoci. Shi kenan sai lokacin sallar Juma'a ya yi, sai suka nemi pilot ɗin su ba su dama su yi sallar Juma'a cikin jirgin. Su ƴan kaɗan ne, ba su fito shida ba ko ƙasa da haka. To shi ne malamin a cikinsu ya tashi ya yi musu huɗuba, ya yi musu sallah. Akwai wata mata sun gama ta kirawo shi, ce da Allah ita tana so ta tambaye shi. Kirista ce kuma ba ta jin Larabci. Ta ce lokacin da yake tsaye yana huɗuban nan, ya ji ta ji yana jan wani sauti da wani irin maganganu wanda yana shan bamban da sauran maganganun da yake. Sai ta jena cikin magana, normal magana, sai kuma ta ji irin wani irin abu ya ratsa, wata irin magana kuma ta daban. Ya ce kuma da ya tashi zai musu addu'a, muka san addu'a suke cewa. Tashi da zai musu addu'a, sai ta ji kuma irin wannan kawai yake yi, wannan mai addu'a. Ya ce mata to Al-Qur'ani kenan. To kaga wanda ma baya jin ainihin Larabci, daga irin zubin Al-Qur'ani da saukarsa da tashinsa da hawansa da saukarsa, za ka san cewa Al-Qur'ani ake karantawa. Duk wanda yana daga cikin mu'jizar Al-Qur'ani babu wata magana da zai kama da shi. Allah ya ce qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat, ku zo da surori kamar sa guda goma wadanda su ma kirkirarrun ne tunda kun ce shi ma kirkirarsu aka yi wadda umar nistafatun min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira wadanda duk kuke iyawa su taimaka muku in har da gaske kuke yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake fa in lam yastajibu lakum
fa'lamu annama unzila bi ilmi llahi wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun.
Allah yake fa in lam yastajibu lakum, idan ba su ansa muku ba, ba su ansa wannan kalubale ba, fa'lamu, to ku sani, annama unzila bi ilmi llah, kadai wannan alqur'anin an saukar da shi ne da ilimin Allah, wa an la ilaha illa huwa, kuma ku sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Fa hal antum muslimuna, to yanzu ku masu ni kauya ne, masu sallamawa ne, wato Allah madaukakin sarki ya san ba za su ansa kira ba, ba za su ansa wannan kalubalen ba. Sai to fa in lam yastajibu lakum, in sun kasa ansa muku, sun kasa kawo abin da kuka ce su kawo, to ku sani cewa su masu gajiyawa ne, ba waɗanda za su iya ba ne, kuma ku sani cewa wannan alqur'anin daga Allah yake, kuma abin da ya kunsa ilimi ne daga Allah. Annama unzila bi ilmillah, ku sani cewa kadai an saukar da wannan alqur'ani wanda ya kunshi ilimi na Ubangiji. Alba'u din nan ba'ul musahaba ce, ai musahiban bi ilmillah, musahiban bi ilmillah, yana kunshe da ilimin Ubangiji. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya shaida cewa alqur'ani da ilimin sa, wato ya kunshi ilimin Allah, lakin Allahu yashhadu wal malaikatu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Allah madaukakin sarki yana shaidawa ya saukar maka da alqur'ani bi ilmihi, da ilimin sa, haka nan malaiku suna shaidawa wa kafa billahi shahida. Ashe kenan alqur'ani shi ya kunshi ilimi wanda ya zo daga Allah, shi ne hujja wa suke kat a yayin da ake musu, ita ce take raba gaggama, babu hujjar da za ta raba jayayya sama da abin da Ubangiji ya yi wahayinta. Lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Don haka hujjar alqur'ani ita ce sama da kowace hujja, ita ce sama da abin da za ka yi tunani na hankalinka. Allah madaukakin sarki yace wa an la ilaha illa huwa, kuma wannan ilimin da wannan abin da alqur'ani ya kunsa, ya kunshi mafi girman abu, shine tauhidi, shine a bautawa Allah shi kadai. Ku bar abin da kuke bautawa ba Allah ba, ku bar dukkan wani abin da ake komawa gare shi da neman taimako da agaji ba Allah ba, Ubangiji shi kadai ake bautawa. Don haka alqur'ani ya zo dan ya tabbatar da wannan kalma la ilaha illallah. Fa hal antum muslimun, to shin ku masu ni kauya ne, masu sallamawa ne, masu saduda ne, ku yi saranda akan cewa alqur'ani daga Allah yake, alqur'ani gaskiya ne, kuma abin da alqur'ani ya saukar ya zo da shi shine gaskiya, shine hujja. Wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana da cewa alqur'ani shine hujja ta farko. Idan muka ce alqur'ani sunna ta shi ta karkashinsa, domin ita ma wahayi ce, alqur'ani ya tabbatar da ita, wannan ita ce hujja ta farko. Ba abinda hankalinka yake taka maka ba, sabanin abinda wasu suke cewa hankali shi ne hujja ta farko, wai sannan alqur'ani, sannan sunna mutawatira, qat'iyyatul thubut, qat'iyyatul dalala. To wannan magana bata ce, ka gabatar da hankali akan alqur'ani. Wai sun ce wai shi kan ita kanta annabcin, wai annabcin annabi ai bai tabbata ba, sai da hankali ya tabbatar da shi. Saboda haka hankali shi yake jagoranci, sannan alqur'ani ya bi bayansa. Wai idan muka soki hankali da hujjar hankali, to shi kenan kamar ma mun soki alqur'ani ne, domin za a ce kenan tunda hankali din nan yana yin kuskure, ya yi kuskure wajen tabbatar da gaskiyar alqur'ani da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka bai kamata mu soke shi ba. Wannan magana ce ta mu'tazila, da wasu daga cikin jimajiman asha'irawa kamar irin su Ibn Khatib Fakhruddin Razi duk suna da wannan ra'ayi ba kuma komai yasa suka dinka mai wannan ra'ayi ba shine dan su yi tawilin ayoyin Al-Qur'ani su yi tawilin sifofin Allah kar su tabbatar wa da Allah istiwa'i kar su tabbatar wa da Allah al-yadu ko al-yadani hannaye biyu kar su tabbatar wa da Allah ido kar su tabbatar wa da Allah duk sifofi da suka zo wanda ake ce da su a sifatul qadariyya domin kada su tabbatar da waɗannan sifofi sai suka ce hankali shi ne a gaba don haka waɗannan sifofi sun saba wa hankali in an tabbatar da su to an tabbatar wa da Allah jiki don haka ya kamata mu yi amfani da hankalinmu mu kore su to dan su yi amfani da hankalinsu wajen kore sifofi shi yasa ainihin suka gabatar da hankali akan lafin alqur'ani tare da cewa alqur'ani ilimin Allah ya kunta Allah kuma shi ya san sirrin da yake sammai ya san sirrin da yake ƙasa shi ne zai bamu labarin gaibin sammai da gaibin da yake sama da gaibin da yake ƙasa alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun saboda ilimi na Allah ne a cikin sa ilimin Allah kuma babu yadda za a yi a ce ba zai zama hujja ba shi yasa Allah ya ce rasulan mubashirin wa munzirin li an la yakuna lillahi 'ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul bayan ubangiji ya ce ya saukar da alqur'ani da ilimin sa yace to haka manzanni suke masu bushara ne masu gargadi domin abinda za su zo da shi ya zama hujja ga mutane a yanke musu hanzari ranar gobe kiyama ba za su ce laula arsalta ilaina rasulan sai Allah da ka aika mana da manzo fa lattabi ayatika mu bi ayoyinka ubangiji ya yanke musu da wannan hanzarin ya aika musu da manzanni ya aika musu da ya saukar musu da littattafai alqur'ani shine hujja ta farko wacce za a yi hujja da ita a lokacin da ake jayayya sama da dukkan wani kila wa kana sama da dukkan wani kauli saboda haka ubangiji yake cewa fa hal antum muslimuna to yanzu za ku sallama ku miƙa wuya tunda dai an kalubalance ku kun gata ai shikenan sai ku sallama tunda dama haka sha'ani yake idan ana ja'in ja tsakaninka da wani ya ne muka kawo hujja ka kasa shi kuma ya kawo tashi hujja mai ƙarfi ai shi ka sallama to rashin sallamawa yana nuna inadi yana nuna taurin kai yana nuna abinda kake yi ba dan Allah kake yi ba idan dai har dan Allah kake yi to an kore ka ta fuskar hujja ka kasa kawo hujja ta bangaren ka kuma an kawo maka hujja da dole ka sallama amma kuma ka ki sallamawa shi yasa ubangiji sai ya kawo ta da sigar tambaya fa hal antum muslimuna domin a cikin su akwai wadanda ba za su sallama ba akwai wanda za su ci gaba da jayayya akwai wanda za su ce dan ba su shirya ba an gaya musu sun kasa mayar da martani sai su ce dan ba su shirya ba ne ai ku kun shiryo haka ake yi wani lokaci da yan bid'a da mun ga wannan a Kano aka zo gaba da magana da maganar istiwa'i suka ja tun lokacin marigayi yana da rai da shi aka je fadar lobarta ba sarkin Kano suka ja a kan istiwa'i aka zo da littattafai aka karanta musu kuma littattafan na malikiya tunda sun ce sun sai malikiya aka karanta musu irin su risala aka karanta musu irin tafsirin qurtubi sai suka ce ai su sun shirya ne mu dan ba a gaya mana da wuri ba mun shirya to Allah ya sa akwai wanda ba za su sallama ba sai fa hal antum muslimun yanzu ba sallama wasu sun sallama sun yi imani amma wasu sun ja sun ce ba za su sallama ba sun taurare akan haka sun mutu da kafirci Allah ya tsare mu sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi